بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مساء البركة نمنا بركة دونا يمشي نرانا ثلاثة من شجر العربة، wanda shine daren 7 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 21 ga watan July 2026 daga wannan masallaci na Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samurin Zaria a Nigeria, cikin darussan mu daga lissafin العقيدة الواسطية، واللفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الله مدعوك كين سركي يقافة تامسا. وانا نشيني درس نشدا إن شاء الله أتكيونا لتافي كفهم مشيقا أكوي بايك إيدا مكاي لدى بانغان سبابا سنفسنا تشكمبا أكوي وسي أمواد سكا جرتوانا مجلسي دقا أبوجا cikin su akwai Alhaji Zakari Dauda, wani jami'in gwamnati kuma shugabanni a wani masallaci a nan Garki Area 8 cikin birnin Abuja, da shi da tawagarsa. To muna musu barka da zuwa insha Allah. Allah ya ba mu lada mu da su gaba daya na zama a majalisin karatun musulunci da kuma ziyara ga ƴan uwa musulmi. Za mu tashi a inda malam yake cewa وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يتي وما وصف به نفسه كما هاي إلى يوم دقا سكين جملة أبو بوان دا واتو سكي دا علاقة دا قائدة دي كفا قائدة دي كفا أبا يتي وزا أمبتش سفوفن الله مدوك تنسركي دسونا ينسر كاكا kuma za a fassara su da gwargwadon abinda magabata suka fassara su. Shi ne sai yake mana bayanin wasu daga cikin sunayen a cikin tushen bayaninsu. Ya ambata mana sunayen Allah da ke cikin suratul ikhlas, su as-samad da al-ahad. Sai ya ce wa ma wasafa bihi nafsahu, har ila yau da kuma abinda Allah ya siffanta kanshi da shi. في أعظم آية في كتابي أتكين آية ما في جرمة كل تافن الله من أنبتا أوان شندر سيتي وا آية الكرسي ذات إجماع ما لما مسلمشي أنا لسا فاتا أما تين آية ما في درجة أتكين القرآن يلي جرمة كده دكنا القرآن ينا درجة أما الله سيتي يكون سا ده إياه وسا ya fifici wani sashe na zancen akan wani, kamar yadda ya fifici wani sashe na annabawa akan wasu, tare da cewa dukkanin annabawa masu daraja ne a wurin Allah. Amma Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Hadisin da suka zo, hadisan da suka zo game da falalar ayatul kursi, daga cikin su akwai hadisin da muka ishara a ƙarshen wancan karatu, shine hadisin Ubayy ibn Ka'ab, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, yace wace aya ce aya mafi girma a cikin Alkur'ani? Wannan hadisi yana cikin watan Sahih Muslim. Sai Sayyidina Ubay dan Ka'ab ya shiru bai amsa ba, har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayar har ya ninka ta so uku, wanda malamai suka ce abinda yasa yake amsawa farko saboda kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai fahimci cewa da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai yana gwada shi ne yaji iya abinda za a samu na ilimi a tare da shi, da kuma wato ya gane iya fahimtar da ya makaratu, kasancewa shi daya daga cikin manyan makaranta Alkur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ci ayatul kursi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjinsa ya mishi addu'a ya ce li yahnaka al-ilmu, Allah ya sa ilimi ya sauki a gare ka. A cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wallazi ba'athani bil haqq, a wata riwaya wallazi nafsu muhammadin bi yadihi inna li hadhihi al-ayati lisanan wa shafatayn. Nabi yace na rantsa da Allah wannan ayatul kursi tana da harshe tana da labba guda biyu, tuqaddisu al-malika, tana yi ma Allah yabo da jinjina, inda saqil arsh, tana nan a kusa da wato kaburin al-arsh, a kusa da kafa al-arshin Allah, tana yi ma Allah madaukakin sarki yabo da jinjina. Wannan shine hadisin da yabo da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da falalar ayatul kursi, wanda malam ya ishara cewa fi a'zami ayatin min kitabi, a cikin aya mafi girma. Shi Ubay dan Ka'ab, kamar yadda muka fara ambata a ran nan, ɗaya ne daga cikin mashahuran sahabbai mutanen Madina cikin Banu Najjar, sunan shi Ubay ibn Ka'ab ibn Qay al-Ansari, ana mashi take da Sayyidul Qurra, jagoran al-ramomi. Sayyidina Umar yana yawan ce mashi Sayyidul Muslimi. Ya rasu ko dai shekara ta 19 a bisa zancen wasu malamai, ko kuma shekara ta 22 a bisa zancen da al-Imamu Az-Zahabi ya karkata zuwa gare shi a cikin Sirwa Lamin Nubala. Sahabi ne cikin Badariyawa wanda suka je yakin Badar, da kuma abinda yake ce ma Al-Aqaba, wato wannan taro na musamman da mutanen Madina suka je Makka suka zanta suka yi mitin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka gayyace shi cewa ya dawo Madina cikin su, tunda mutanen Makka sun ki karban addinin sa. To yana daga cikin wakilai da aka nada suka je suka yi wannan tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana cikin mutanen da suka haddace Alkur'ani tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. Mafi karancin waɗanda aka ambata su ne mutum hudu, mafi yawanci kuma su ne mutum 12. To duk waɗanda ka ambata ko hudun ko 12 yana cikinsu. Sannan malami ne cikin sahabbai da aka san shi da aiki da iliminsa da karantar da ilimi. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna Allah amarani an uqri'a alayka alquran, yace Allah ya umarce ni ya ce in karanta maka alqurani. Ubay ya ce wasammani, kuma Allah ya kira sunana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, Allah ya faɗi sunanka. Sai Annabi ya karanta mishi suratu lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakkina zuwa karshenta. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim. To sai aka tambaye shi aka ce wani irin daɗi ka ji? Masu riwaya suka ce wa farihta bidhalika, yace kwarai kuwa na ji daɗin da ban taɓa jin irin shi ba. Har ya ja musu fadin Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Cikin suratu Yunus yace ba ku ji Allah yana cewa a yi farin ciki da falala Allah da rahamarsa ba? Wace irin falala da rahama Allah ta kai a ce Allah Ubangiji da kansa ya aiko da saƙo ya ce wannan saƙon wane ne, a ambaci sunansa? Yanzu ko a cikin mutanen duniya aka ce wani mutum mai daraja mai falala ya ambaci sunanka, ya ce ina wane ne kam? Ai za ka ga ka samu ɗaukaka ko? A ce misali yanzu gwamnan jihar nan ko gwamnan jihanku ko wani babban mutum cikin manyan 'yan siyasa ko attajirai ko su masu faɗa a ji, ka ji cewa ya san da kai har ya tuna da kai a cikin ɗaruruwa ko dubban mutane, babu shakka za ka ji daɗi. Allah ya ƙara masa yadda. Yana da wani abin da aka ambata a cikin tarihinsa, kamar yadda yake cikin littafin Sirwa Lamin Nubala, cewa yana yawan yin zazzaɓi, kusan kullum kwana yake da zazzaɓi. har zazzabin ya shiga cikin kwakwalwarsa sai ya maida shi mutum mai yawan fada, yana da fada sosai kamar ɗaliban shi suke fada su wannan abin nan cikin ɗalibansa. Yana cewa kana ubayyun sharisal, Ubayyu ya kasance mutum ne mai fada. Asalin tarihin abin shi ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce wai menene hikimar zazzabi, sai ya ce to Allah yana amfani da zazzabi yana sa ya zama kafara ga zanuban bayinsa muminai. Sai ya ce to muna fata Allah ya bamu rabo mai yawa na kafararsa. To kuma mutum ne mujabu da'awa, din yayi addu'a tana amsuwa kai tsaye, kawai sai Allah ya sa mishi wannan zazzabi. Kusan kullum a rayuwarsa ba ka rasa jikin shi da zazzabi, sai kuma ya gadan mishi da abin nan da yawan fada da yawan kaman wani dan rashin hakuri haka. Allah ya gafarta mai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana bada recommendation, yake ce wa sahabbai iqra'ul qur'ana ala arba'in, duk wanda ke son koyon karatu alqur'ani to ya koya a wajen ɗaya daga cikin mutane hudu. Sai ya ambaci Ibn Mas'ud, ya ambaci shi wannan malami Ubayy dan Ka'ab, ya ambaci Mu'az ibn Jabal da kuma Salim maula Abi Hudhaifa. Waɗannan suna daga cikin na gaba-gaba cikin alarmomi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa za ka ga cewa Sayyidina Umar ya ja Ubayy a jiki sosai, yana cikin 'yan majalisarsa. Har wata rana Ubayy ya ce ma Sayyidina Umar, wai me yasa ni ba za ka bani muƙami yadda kake raba mutane muƙamai ka tura su ayyuka a wasu garuruwa ba? Ce lima la tasta'niluni ya Umar, me yasa ni ba za ka bani muƙami in je wani gari ma dan samu wani abun alheri? Ko kaga ai muƙami ana ganin an baka to an baka hanyar samu alheri da irin language ɗinmu na zamani. Sai Umar ya ce mishi, ya ce inni akhafu an tudannisa dinak, ice ina jin tsoron kada ka je ka lalata addininka. Wato Umar ya san yadda muƙamai suke lalata addinin mutane, din nagartan mutum idan ya zama mai muƙami sai an samu wasu ƴan matsaloli tare da shi. To Umar yana san shi, baya so ya samu ya dropping komin ƙanƙantarsa a cikin wato tempo ɗin sa na addini. Saboda haka Umar bai bashi muƙami ba, ya ce ka zauna dai a nan Madina kana ba ni shawara. To kuma kun san Sayyidina Umar, wani lokaci idan Umar ya ji ya faɗa ta magana sai kuma ya masa ya ce ya kuma za ka ce haka, ya masa inkari ko ya ja da shi. To a wata rana yake ce ma Umar innahu kana yulhini alquran hina ma kana tulhika safaqatu fi suq, yace Umar ka daina shiga gonata, ce ni ba ni da wani abu da ke ɗaukar hankalina sai alqur'ani, shi kawai na tsaya koya a lokacin da kai kuma hankalinka na kan kasuwa. Duk ilimin Umar haka ya gaya wa Umar cikin irin zafiran da shi, yace to mu da kullum muke makaranta ko kuma kuna kasuwa sai mu faɗa karatu kuma ku ce ba haka ba? Sai Umar ya ce kai haƙuri, kai haƙuri, na gane kuriya. Umar yana khalifa suka yi wannan da shi. Haka wasu ranar ya ba da fatawa, Umar ya zo ya ce wannan fatawa ba ta yi ba. Ya ce to shi kenan, in ka ce fatawa ba ta yi ba sai in kulle makaranta ta, ba zan ƙara magana wa kowa ba da sunan karantarwa har na mutu. Ya ce a don Allah ka yi haƙuri, ba haka ne yake shi? Ya ce ka je ka karantar da mutane abinda Allah ya sanishe ka. Wannan kaɗan kenan daga cikin tarjuma Ubayy ɗan Ka'ab radiyallahu anhu wa arda. To shi ne mai wannan hadisin na cewa liyahnaka al-ilm ya abal mundir, Nabi ya ce masa Allah ya sa ilimi ya yi sauƙi a gare ka, ka yi sauƙin koyarsa ya kai abal mundir, ita ce alkunyarsa, ana mashi alkunya da abal mundir. Zai ƙara ambata mana wani hadisi cikin hadisan falalar Ayatul Kursi, bari mu bari ya ambata mana shi da kansa a ƙarshe. Abinda aya take cewa Allahu la ilaha illa huwa, Allah Ubangiji la ilaha illa huwa, babu abin bauta bisa cancanta illa huwa, sai shi kadai alhayyu alqayyum, rayayye kuma tsayayye. Waɗannan sunayen Allah guda biyu suna da girman ma'ana, alhayyu rayayye da dukkanin ma'anar rayuwa, rayuwarsa take sarmadiya abadiya wadda ba ta da iyaka, ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, wadda ba ta da wani lokacin rauni ko lokacin ƙarfi. kaga murayen mu ta dan adam Allah ya raba ta zuwa gida-gida khalaqakum min ba'th thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba Allah ya raba rayuwar mu cewa akwai lokacin rauni lokacin yarinta sannan akwai lokacin kuma ƙarfi lokacin samartaka da girma sannan akwai kuma wani rauni da zai biyo baya tare da furfura shine lokacin tsufa Allah ya raba rayuwar mu mataki mataki ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin Adam kin alayhi salam Allah ya halitta babban mu daga ƙasa asali daga turbaya min turabin sannan ke summa min nutfati sannan kuma sauran mutane Allah ya halitta ku daga maniyyi da kuka sani summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin in bayyana lakum in Allah ya so yace wa nukrikul arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla shine mataki na farko na rayuwar matukuna bayan duk waɗannan gwagwarmaya da dan adam ya samu na caccanzawan da dan halittarsa kwaya halittarsa har zuwa summa nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku kuna yara summa litablughu ashuddakum sannan mun ga dama mu bakku ku girma summa litakunu shuyukhan sannan ku zama dattawa Allah ya ce wa minkum man yurad ila arzani al-umm cikin ku akwai wanda an ga dama sai a bar shi har ya kai tsufa ta tsufa wa minkum man yutawaffa wa minkum yurad ila arzani al-umm kala min ba'di ilmin shay'a to wannan matakan rayuwar dan adam kenan kowane mataki daban-daban yana kuma da irin nashi wato yanayin challenges da yanayin matsalolinsa to Allah rayuwar shi ba irin ta dan adam bace rayuwa ce mai tabbatacciya rayuwa ce ta mahalicci rayuwa ce wadda ta dace da shi haka nan kuma al-qayyum shine tsayayye asalin shi al-qayyum ne al-qayyum sai aka canza lafazin zuwa al-qayyum Allah tsayayye wanda bai da bukata a wurin kowa wanda bayi suke da bukata zuwa gare shi waɗannan sunayen Allah guda biyu hadisi ya tabbata a cikin littafin المستدرك نابو عبد الله الحاكم النيسابوري دمو جم الطبراني الصغير الأوسط عفوا دكما سنن الكبرى الإمام البيهقي تشيوا سوني اسم الله الأعظم كما يدى مزال الله صلى الله عليه وسلم يكي فلا تشيوا اسم الله الأعظم ينا تكين سورة البقرة سورة آل إمرانا سورة طه برعاك بنتك سياك سامو wannan sunayen guda biyu sune suka yi a tiyarin a cikin waɗannan surori haka da wannan sigar wannan aya ta ayatul kursi a cikin suratul baqara da kuma farkon ali imrana alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum da kuma cikin fadan allah cikin suratul qaha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma kaga babu inda suka maimaitu da wannan siyakin a cikin alqur'ani sai waɗannan wuraren duk da yake kuma akwai wani hadisi wanda al-imamu abu daud ya ruwaito da shi da tirmidhi da ibnu maja da yazo da wani lafazi daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahu ismullahi al-a'zam kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatainil ayataini fi hatainil ayataini ya mutfarin Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai ce kuma wa fatihatu ali imran da kuma farkon ali imran yanzu me yake nan wannan yazo cikin wa ilahukum ilahun wahid da kuma yace wa fatihatu ali imran kaga Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shine fa kwale imran ku can kuma a fadan Allah wa ilahukum ilahu wahid to ne mai maimaita kenan ha wanne ne mai maimaita nan ha wa ilahukum sai dai lafazin Allahu din duk da yake hadisi ne hasan amma malamai sun yi dabdala akan to wanne ne mai maimaita yawanci abin da yake faruwa da irin waɗannan hadisai na falala shine zaka ji falala ne girma sosai to Allah cikin hikimar sa dan ya sanya bayayinsa su ci gaba da kwazo sai a ki bayyana ta karara sai a ki bayyana ta karara saboda mutane su ci gaba da kwazo wajen neman ta shi sa aka koyi lilil qadari ba bayyana ta karara ba shi ku neme ta wuri kaza ko a wuri kaza ko a wuri kaza so da an batta mutane za su dinga shantakewa a haka mai aka kare yanzu mutane sun zaba hadisi kwaya daya a cikin lilil qadari kawai da shi suke aiki hadisin ubayi dan kabe nan cewa ai daren 27 so da haka akwai da ma zai fitowa sallar dare sai wannan daren akwai masallacin da daga wannan daren ya dashi ke ba haka bane to haka kalli a wannan sa'atul ijaba ta ranar juma'a ita ma ba a bayyana yaushe ne ta specifically ba sai dai aka ce a neme ta lokaci kaza wani hadisi yazo cewa daga sanda liman ke hawa mambari wani hadisi yazo da cewa tsakankanin la'asar zuwa faduwar rana to kaga sai kai ta nema a cikin wani lokutan kai ta maimaita ibada da neman bukatu a wurin Allah da addu'o'i to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin hadisi da haka babu wani garaba a ciki ana amfani da waɗannan lafuz zare wajen addu'a da haka Allahu la ilaha illa ka amfani da shi ko abin nan makamantansa sai ka amfani da shi don neman ijaba a wajen addu'o'inka a yawaita amfani da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum a wajen ibada saboda nauyinta la ta'khudhu sinatun Allah madaukin sarki gengedi baya daukan sa la ta'khudhu sina shine gengedi annu'at wato bacci wanda bai riga ya gama kama mutum ba kuma mutumin da bai shirye bacci ba shi wannan bacci na gengedi alama ce akan gajiya da bukatuwa zuwa ga hutu to Allah kuma baya gajiya balantana ya bukatuwa zuwa ga hutu wala naum haka nan kuma bacci da aka sani baya daukan Allah madaukakin sarki saboda mene saboda shi kuma bacci dan uwan mutuwa ne Allah kuma baya mutuwa shi bacci kuma da Allah ya ambace shi dan uwan mutuwa ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mananiha to kaga bacci da mutuwa wane da kani dukkanin su ana cire rai innama shi ita mutuwa cirewa ne na gaba daya shi kuma bacci cirewa ne temporarily za a dawo maka da shi idan Allah ya so fa yumsikul lati kaba alaiha almauta wa yumsikul ukhra wa yursilul ukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya so ya kashe shi daga baccin nan sai a mai sabu zarci wanda Allah kuma bai ni ya kashe shi ba wa yursilul ukhra ila ajalin musamma sai ka ga kawai ka tashi kuma lahiya lan amma da kullu ake tashi wata na an yi kuma ba za a tashi Allah ka sa mu cika da imani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah yace Allah ubangiji shi yake da duk abin da ke sama da abin da ke kasa duk abin da ke cikin sammai na halittu da arzikoki da ababan ban mamaki na Allah ne haka nan duk abin da ke cikin kasa akan doranta da karkashin ta na mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da albarkatun kasa duka na Allah ne shi ya mallaka ga baki daya man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni waye wanda ya isa yayi ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba wannan mai da martani ne ga kafirai wanda suke ganin cewa suna bautar gumakansu innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa muna bautar su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to ba su kusantar da su ba ba su da masu cetonsu a ranar alkiyama in suka mutu ba su imani ba ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su dukkanin bayi kenan wa ma khalfahum da abin da ke bayan su bayin da ke cikin sammai da kasa din gabaki dai Allah ya san abin da ke gaba gare mu da abin da ke bayan mu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a kuma su bayi ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya san bayi ba su san abin da ya shafi Allah ba sai abin da Allah ya ga dama ya bayyana musu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta wadaci ta mamaye sammai da ƙasa kursiyu din nan kamar da ya zo a cikin hadisi shine inda Allah yake aje ƙafarsa mai tsarki wanda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa girmanta idan an kwatanta da girman al'arshi kaman girman karamin zobe da aka wurgar a cikin cikin sahara kuma shi kuma wannan ya kuma mamaye sammai da kasa gabaki da wala ya'uduhu hifdhuhuma kiyaye sammai da kasan baya gajiyar da Allah shine al-awwal gajiya wa huwa al-aliyyu Allah madaukaki ne al-azim kuma mai girma ne idan muka kalli ayat da kyau za mu ga dalilin da yasa ta zama aya mafi girma a cikin al-qur'ani shine abin take dauke da shi na sifofin Allah kamar yadda nawawi yake fada yake cewa innama tamayyazat ayatul kursi bi kauniha a'azama ayatin lima jama'at min usulil asma'i was sifat din da yasa ayatul kursi ta zama mafi girman aya cikin al-qur'ani saboda abin da take dauke da shi na ainihin sunayen Allah da siffofinsa gashi kanshi farko tukunna lafzul jalala Allahu da shi aka fara sannan kuma aka kawo wannan ka'idar da muka yi bayani a baya cewa sunayen Allah suna kewayawa tsakanin annafi wal isbat za ka ga ce la ilaha babu abun bauta illa Allah sai shi kadai Allahu la ilaha illa huwa sannan aka bace wannan manyan sunaye al-hayyu al-qayyum wanda muka ji bayani akan cewa sune ismullahi al-a'zam sannan kuma aka kore ma Allah wasu siffofi na nakasa daga cikin siffofin da bayi suka siffanta da su shine gajiya wanda ke kawo gengedi da kuma bacci wanda ke nuna gazawar dan adam dan adam yana daga cikin abinda bai iya sarrafa kanshi akai shine bacci idan ya ji bacci dole sai yayi babu yadda zai iya ce bari ya ƙi yin bacci sannan kuma da za a sami ma dan adam wanda baya yin bacci to da babu mamaki dan an je gun likita a ce zai da lafiya ne so da kai daga cikin lawazim na dan adam shine bacci da haka Allah ya ambata a wurare da dama cewa ya sanya bacci cikin ni'imomin da ya mana waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha Allah ya sanya dare ya zama abin da ke lulluɗe mu don mu samu natsuwa sannan ya sa rana kuma ko wuni ya zama wato lokacin rayuwa saboda haka wannan aya ta ɗauke da waɗannan siffofi sannan aka sake bayyana siffar Allah cewa babu wanda ya isa yayi abin da Allah bai so yayi kamar ceto Allah zai bada dama a ceci bayinsa a ranar alkiyama cikin musulmai muminai masu zunubai zai ba annabawa da manzanni da siddiƙai da shuhada'u da madata alqur'ani da azumi da shi kanshi alqur'ani din da ƴaƴa da suka mutu suna yara da dai wasu jinsin mutanen da Allah zai musu alfarma don su yi ceto amma kafirai ba za su samu wannan damar ba haka nan gumakan da kafiran suke bautawa ba su samu wannan damar ba sannan Allah ya bayyana fadin iliminsa da karancin ilimin wato bayi cewa su bayi suna da ilimi ne wanda yake mai karanci iya wanda Allah ya so su sani wala yuhituna bi shay'in min ilmi bayi ba za su iya kewaye ilimin Allah ba saboda haka idan ka zo siffanta Allah ka tsaya iya abinda Allah ya ambata iya abinda Allah ya ambata na alqur'ani ko sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to ka tsaya iya nan domin baka da hanyar da zaka wasafa Allah da fiye da abinda ya sanar sheka saboda haka akwai azarbabi a cikin masu zakewa wajen ambaton Allah da abinda shi bai ambaci kansa ba ko kuma manzansa alaihi salatu wasallam bai ambata da wannan ba sannan ya sake ambatan daga cikin sifofinsa ya ambaci wato cewa yana da siffar al-ulu al-aliyyu wa huwa al-aliyyu al-azim shi Allah madaukakin sarki yana da uluwi da dukkanin sifofinsa kuma yana da girma wato akwai uluwu zati akwai uluwu al-qadri akwai uluwu al-qahri kamar yadda suke fada uluwu zati shine zatin Allah madaukaki yana burbushin dukkanin halittu akwai kuma uluwu al-qadri Allah madaukakin sarki ubangiji ne mai daraja ubangiji ne madaukaki daukaka ta daraja sannan akwai uluwul qahri Allah ubangiji Allah ne wanda ya ya fi ƙarfin kowa, yana iya sarrafa komai da kowa, shi ke kawo duhun dare da hasken wuni, shi ke kawo ruwan damuna da ɗaukewarsa da rani, shi ke kawo sanyi a hunturu da zafi a lokacin bazara, shi ke bayar da arziki da rayuwa, shi ke hana arziki ga wanda ya so ya hana shi, shi ke kawo talauci ga wanda ya ƙaddara masa, shi ke karɓar rayuka lokacin mutuwa, shi ke ba da rayuwa lokacin haihuwar bayi, shi ke ƙosarwa, shi ke yunwatarwa, shi ke komai. Wannan shi ne ulul qahar, babu wani wanda ya isa ya fita daga cikin tadbirin Allah. Sawa'un ya yi imani da Allah ya yarda da waɗannan abubuwan, koko ya butulce ya kafirce, bai isa dai ya fita daga cikin sarrafawa da Allah yake ma bayi ba. So da haka za ka ga duk yadda mutum ya kai ya kawo da kangararsa ƙarke, sai al'amarin shi ya koma zuwa ga yarda da cewa Allah dai shi ke. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jibar irin kangarar Fir'auna da irin tumbatsarsa a kafirci, amma ƙarshe ne yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il. Haka duk wanda Allah ya so ya ɗauki ransa a lokacin da ya so ya ɗauki ransa, ba wanda ya isa ya hana. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Kamar da Allah yake cewa falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum saliki. Allah yace in za ku iya ku dawo da ran, inda za ku iya. Kamar da Allah yace din wa qila man raq ay aina at-tabib, ina likita. Yadda ka ga dai ƴan uwa da ɗan uwansu ke gargara suna roƙon likita ya taimaka. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, ay azzan anan bi ma'ana wa aykana annahu al-firaq. To shine Allah yake yi wa mutane, kamar kace da Hausa, yana yi wa mutane gatse cewa in kun isa tarji'unaha, in kun isa ku dawo da ran dan uwanku da ya kai makogoransa, ba wanda zai iya. To haka Allah yana da ulul qahari, wato ya fi ƙarfin kowa, da wanda ya imani da wanda ma ya ƙin imani ba shi da yadda zai fita daga cikin iyawa Allah da buwayensa. To haka wannan aya tana ɗauke da adidin min asma'illahi ta'ala wa sifati, sunayen Allah tsewa a cikinta, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Alhayyul qayyum kamar da muka ce ne allazi la yamutu wa la yahtaju ila shay'in, kamar da Allah yake cewa wa tawakkal alal hayy allazi la yamut, cikin furqani kenan ko. To haka nan ya sake ambatan mana la ta'khudhu sinatun wala naw, Allah baya bacci baya gengedi. A cikin hadisi da al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, Allah baya bacci kuma dama bai ma dace Allah ya bacci ba. Sai annabi ya ce yakhfidu al-qissa wa yarfa'u, Allah shi yake sakko da bai wasa ko ya dage ta. Yurfa'u ilayhi a'malul layli qabla a'malin nahar, ko yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar, ana kai masa ayyukan cikin dare kafin ayyukan wuni. Wa amalun nahari qabla al-layl, kowane aiki an gama na dare za a kai kafin gari ya waye, an gama na rana za a kai kafin dare. Sai annabi ya ce hijabuhun nur, yana da shamaki na haske da ke hana bayi shigansa. A wata riwaya hijabuhun nar, yana da haske wanda yake na wuta da ke hana bayi su ganshi a wannan rayuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kashafahu, da Allah zai cire wannan hasken wannan shamakin, la aharaqat subuhatu wajhihi ma bayna as-sama'i wal ard, kuma ma yan mantaha ilayhi basaru, da hasken fuska Allah sai ya kona gaba daya abinda ake iya gani. So da haka Allah bai dace ma da a ce yayi bacci ba, ba ga wannan yana cikin abinda mutane da yawa sun yarda da wannan tauhidin, ko da ba su san shi ilmin ba. Duk da haka sai ka ce Allah baya bacci, to gaskiya ne, kuma Allah yana son wannan kirarin ka yadda an cuce ka ba mai iyawa sai shi. Shi yasa a cikin hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin ahabba ilayhi al-midhatu min Allah wa min ajli zalika madaha nafsa babu wanda yake Allah sani a yabe shi a fadi yabo na gaskiya akan sa saboda haka sai Allah ya yaba wa kansa ya zuga kanshi saboda mutane ba za su iya zuga shi yadda yake so ba saboda wannan magana cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha saboda kan zaka yaba wa Allah ka yaba mishi kamar kirari da abinda yayi wa kansa yabo da kirari zaka roki Allah ka roke shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi tsarkaka madaukaka sai kaga aiki da cikawa Allah yace Allah ya kore cewa babu ceto sai da izinin sa wato ba za su samu halin yin ceto ba sai da izinin sa a makasudin wannan aya ita ce wato ambaton wasu daga cikin manyan sifofin Allah madaukakin sarki da ainihin wato a darajojin sa shi sa anan sai malai ya ci gaba da ce mana kamar yadda yake cewa yace wali hadha kana man qara'a hadhihi al-ayata fi laylati wanda dai ya karanta wannan aya cikin dare lam yazal alayhi min Allahi hafizun ba zai gushe ba wani mai gadi na gadin sa daga Allah wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbah kuma babu shaytanin da zai zo kusa da shi har sai gari ya waye wannan ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Sahih Bukhari da sunan ta Imam An-Nasa'i sunan al-Kubra ta Imam An-Nasa'i da sauran tafai mabambanta amma Muslim ne fitar da shi ba yana daga cikin hadisin da malamai suke da tattaunawa mai yawa akan sa a cikin Sahih Bukhari saboda Imam Bukhari ya kawo shi a wurare uku kuma dukkan wuraren da ya kawo shi cewa yake yi وقال عثمان بن الحيثم مالم ام عثمان دان الحيثم ياتي ابي ساكا سن يند يسابا فدن حدثنا كما مالمن سا ne da yaji hadisi daga gare shi to wannan yasa sai wasu malamai suka ce to wannan isnadi ne munqati wannan kuma wani zance ne daban wanda ba nan ne mahallin sa ba al muhim dai hadisi ne tabbatacce a duka wuraren da bukhari ya kawo shi a cikin cikin falalan ayatul kursi cikin fadailul Qur'an ya kawo shi a cikin al-wakala ya kawo shi a cikin ainihin abin nan wato magana akan zakkar kunu to duka wuraren da ya kawo shi guda uku ya kawo shi ne da waqala Uthman ibn al-Haytham yadda hadisi yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban zakkar kunu zakkar fi da kai tun farkon Ramadana amma sai a dinga tara ta ba za a raba matalakawa ba har sai ana gobe sallah ko jibi sallah sai ba Abu Huraira aikin tara wannan zakka Abu Huraira ya je ya yi karatu a gumin Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo inda zai kwana ma'ajiye wannan dukiya sai ya ga wata halitta tana diba ya kwace ya kama shi ya kwace kayan sai ya ce mai don Allah ya taimaka mishi ya yi zo da siffan tsoho ne ya taimaka mai cewa shi tsoho ne yana da ƴaƴa ba yi da abinci sai ya diba anan ya ba su amma ba zai sake dawowa ba sai da gari ya waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira ma fa'ala sahibuka al-bariha ya kuka yi da mutumin ka na jiya da manzo Allah ka samu labari Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ya mun kuka karshaka ilayyal faqara wal iyala ya ce mun yana da talauci kuma yana da ƴaƴa sai sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa zai dawo alƙawarin da ya maka cewa ba zai dawo ba ƙarya yake zai dawo saboda haka Abu Huraira sai ya fakonsa tunda annabi ce zai dawo ya tabbata sai ya dawo saboda haka sai gashi ko ya dawo dare na gaba ya sake kama shi ce ashe ba mun yi da kai cewa kar ka dawo ba ce to ba zan sake dawowa ba ce ai baka yi sa ba sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to dan Allah ka taimaka mini zan kai zan ga ma wani karatu mai daraja karbu da ni saboda kwadayin Abu Huraira game da karatu ce to shikenan fara mun yace to idan ka je zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi yace in ka karanta ta babu wani abu da zai same ka daga daren nan har gari ya waye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya waye sai sayyidina Abu Huraira ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi abinda ya ce mun kuma ya ce mun in na karanta ta fa innahu la yazalu alayka hafizun wa la yaqrabannaka shaytanun hatta tusbiha zaka zama babu wani shaytan da kusa da kai har gari ya waye Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqata gaskiya ya gaya maka wa huwa kadhub amma sai shi makaryaci ne sai yace mishi ya abu ya aba huraira ka san da wa kake hudda tsawon kwanaki ko yace ban sani yace wallahi wani shaytani ne cikin shaytani wani takaddarin shaytani ne cikin shaytani zaka sai ya zama ayatul kursi tana daga cikin addu'o'i da ake karantawa idan an zo bacci kamar yadda yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya validate karatun da yace mishi idza akhadta matja'aka in ka zo kwanciya wurin baccinka to ka karanta ayatul kursi akwai wani cikin sahabbai ina jin ba na manta ba shi Ubay dan Ka'ab din nan ko wani cikin sahabbai na afwan Abdurrahman dan Auf ya kasance ya shiga gidansa ya kan tsaya a dukkanin kusurwoyin gidan guda hudu a ko ina ya karanta ta a cikin ɗakin sa ya tsaya a kowace kusurwa dama da hagu gabar da yamma sai ya karanta ta sannan sai ya ji kuma ya sake karantawa a makwancin sa kaman kaga bayan ya hana zuwa kusa da makwancin sa ya hana zuwa kusa da katanga ɗakin shi bakin a cikin dabarar sa haka na ko na hadisi ya ilahu shi ma hadisi ne tabbatacce da yazo game da falalar ayatul kursi yana cikin sunan nasai al-kubra yana cikin shu'abul iman na imam al-baihaqi da wasu wurare daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda da yake karanta ayatul kursi a bayan sallar farilla to babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa inda zaka lazumci kowace sallah asuba azhar magriba insha Allah asar kullun an yi sallah karka dinga wannan tashi da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa wannan fita da wuri da mutane suke shedan ne shedan ne zai hana ka cin duk wani wata riba kana cikin sallah ya maka waswasi cewa udkur kaza udkur kaza tana assignment din nan fa yau za a karba gobe akwai lecture wannan malamin mara mutunci mai hana shiga duk zai dinga tana mai udkur kaza udkur kaza kana idan da sallah kuma me kun ya bakka kai tasbihi kuma sai tana maka cewa ai ka tashi ka tafi kawai akwai wata matsala ma da take jiran ka tashi ka tafi ko ma shagon ka ko kasuwa ka ko ofis ɗinka ko kuma ka je ba ka da abin yi kawai ka fita ka tsaya ba ka san me kake yi to akalla dai ka samu kai azkar din nan na bayan sallah to daga cikin su in ka lazumci yin wannan addu'a ta karanta ayatul kursi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa Allah ka samu shiga so wannan suna daga cikin wato falalolin ayatul kursi suna da yawa amma za a takaito akan waɗannan sauran sai a je a karanta sannan ayatul kursi ta zo ne da bayani akan sunayen Allah da siffofinsa waɗanda Allah da kanshi ya ambata shi yasa ko da yaushe malamai suke ishara zuwa ga wannan girman nata kamar yadda hadisin suka bayyana to wannan zai kai mu zuwa ga gane ashe darussa a cikin karantar da tauhidi na al-asma'u was-sifat to darussa ne masu daraja sosai domin a cikin dukkanin ayoyin al-Qur'ani Allah ya zaɓi ayar ta zo da bayani akan sunayensa da siffofi ya ba ta daraja madaukakiya fiye da dukkanin sauran ayoyi akwai ayoyin da suka zo da bayani akan shari'a bayani akan hukunce-hukunce bayani akan tarihin annabawa bayani akan labaran lahira bayani akan tsoratarwa game da munanan laifuffuka hani game da barna tigga sanan burjik cike da alqur'ani amma ita wannan ayata ta samu wannan matsayin kenan kaga tafi ayoyin da suka zo da bayani akan sauran abubuwa haka kenan wannan darussan da muke a cikin tauhidul asma'i was sifat darasi ne mai muhimmanci sosai kuma yana sharhin abubuwan da suka zo ne na bayanin sunayen Allah da siffofinsa kuma mun ji cewa ayat ta zo da wannan karatun ita ce mafi daraja za ka mu ɗauki wannan karatun da muhimmanci kwarai da gaske da ire-irensa wasu daga cikin waɗanda suke da matsaloli a aƙida ko kuma wanda ba su fahimci addini ba suna ganin ɓata lokaci ne a tsaya ana karatu akan sunayen Allah da siffofinsa to wannan a cikin tunaninsu ne amma shi a gurin Allah ba abin da ya kai haka muhimmanci domin sanin Allah hanya ce da ta sahale maka don ka bautata mishi yadda ya dace don ka tsira idan ka san buwayar da Allah yake da ita da faɗin iliminsa da girman darajarsa da yadda yake karɓan bayinsa ya gafarta musu da irin faɗin rahamarsa daidai yake muraqaba dukkanin abinda muke aikatawa kamar da zamu zo mu jibe mana karatu akan siffa Allah ta ilimi ita ce ma nan gaba kada to wannan zai sa ka sakankance ka bi Allah sai ka tsira kuma dama abinda ake nema a wannan duniyar shine yadda za a yi a tsira ranar gobe alkiyama Allah ka sa mu na cikin wanda za su tsira wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut kamar da ya ambata shine abin da ya kawo na gaba ko wa tawakkal ala al-hayy ka dogara da Allah alladhi la yamut wanda baya mutuwa mutuwa tana daga cikin sifofi lazimai ga bayi wanda kuma take abun korewa ga Allah madaukakin sarki su bayi mutuwa wata marhala ce a gare su sananniya wanda Allah zai canza musu daga wannan rayuwa ta duniya zuwa rayuwar barzakh daga nan kuma zuwa gamuwa da Allah a ranar alkiyama shi kuma Allah madaukakin sarki al-hayy ne rayayye ne alladhi la yamutu wanda mutuwa ba ta riskarsa to kafin lokaci ya kure ina ga bari mu duba tambayoyin da aka yi a ran nan an yi tambayoyi daga cikinsu akwai wanda ya ce hadisin da ke magana akan yin azumi uku a kowane wata yaya ake yin azumi shi mutum zai iya yin ɗaya a kowane goma wato ɗaya a goma ta farko ɗaya a goma ta tsakiya ɗaya a goma ta ƙarshe to ta babin halaski zai iya yin haka amma dai idan aka har da hadisan mabambanta ba haka hadisan suke nufi ba shi ne ga Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin Abu Huraira ne yayi da yake cewa ausani khalili babban masoyina ya mini wasiya akan abubuwa daga cikinsu ya ambaci sallar witri kafin ya bacci ya kuma ya ce wa ana asuma salasatan min kulli shahrin salasata ayyamin min kulli shahrin na azumin kwanaki uku a kowane wata Imam al-Bukhari ta shi kawo wannan hadisin daga babin da ya yi masa za ka fahimci abin da yake nufi sai magana akan babu siyami ayyamil bayd babin bayani akan azumin kwanakin hasken wata kuma sai kawo wannan hadisi kaga hadisin da yake karar ayi azumi 13 14 15 ba yace ne azumi uku kawai a wata sai kawo wannan hadisi sannan akwai kuma riwayar da take karara a cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Sunan An-Nasa'i da ya ambaci karar cewa a dinga yin azumin kwanaki uku na hasken wata to idan mutum ya samu damar yin sa wannan kwanaki na hasken wata 13 14 15 to ya fi falala in bai samu ba yayi a wasu kwanaki daban babu laifi abinda ake so dai din ka dinga yin azumin saboda falalar da ke cikin sa wallahu a'lam wannan kuma yake cewa mai hukuncin kasuwancin easy buy da ake siyan waya ko da yadi da sauransu Larabawa suna ce mishi albay'u bit-taqsit albay'u bit-taqsit easy buy bai da bambanci da ka sai fili ka biya rabi daga baya ka sake biya ko ka sai mota ka biya rabi daga baya ka sake biya ko ka zo auren mata ka biya rabin sadaki daga baya ka saka duka ɗaya ne duka easy ne ko abinda aka haramta a ciki shine ya zama akwai riba in za a fara cinikin ya zama akwai fixed price na abinda za ka siya wannan waya naira 300,000 ne kudinta to shikenan 300,000 zan dinga biyan 50,000 duk wata in biya wata shida khalas ko da a ce in wani ya zo siya yanzu za a siya mishi 250 to ba ruwanka da wannan ba ruwanka da farashin wanda zai siya a tego domin kuna iya siya a tego din ma farashin kai bambanta kai a dokiyancin ka wancan kuma yayi ciniki ba dokiyancin shi ba it's very possible abinda aka haramta shine a sa wani sharadi cewa idan baka biya rana kaza ba za a ƙara idan baka biya bayan kwanaki kaza ba za a ƙara percentage daga zata wannan ya zama riba to wannan shine ya haramta kamar sauran riba wallahu a'lam wannan kuma yace mai hukuncin wanda idan za su roki wani abu a gurin mutum sai su amfani da lafazin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan lafazin cewa dan manzon Allah ko dan Allah dan annabi malamai sun yi maganganu da yawa akan sa yana iya zuwa da tsayin ma'ana biyu ko dai abin nan istitafan istitafan ba wai dan tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yuqsadu bihil hajat da sunan sa ake biyan bukatu ba to wannan mafi saukin sa kenan ko mafi malamai suna ganin makruhi ne da haka in kuma wanda yayi da nufin yana gabatar da bukatar sa zuwa ga dan uwansa da tunanin cewa sanya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar da shari'a ta tabbatar da nema to wannan babban laifi ne domin abinda Qur'ani ya tabbatar shine wattaqullaha allazi tasta'anuna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi wanda kuke cewa ayi muku don shi mutane abinda ke faruwa da su suna ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma da gaske ne manzo Allah mai girma ne babu wani mai girma kamar sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a dinga zugubuta shi a wuce matsayin da Allah ya bashi kamar da ke cewa la tatruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku dinga zugubuta ni kamar yadda nasara suka yi ta zuga isa dan maryam har suka dauki sifofin Allah suka bashi to wannan abin hani ne ga musulmai da haka a cikin girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma bin dokar da ya kafa maka kar ka je garin kana so kai wani abu daban kuma ka taka dokar da ya kafa to shi ya hana irin waɗannan zattutuka wallahu a'lam wanda bakin shi ya saba da irin wannan lafazin to sai ya kokari ya saba bakin shi ya bari idan kayi sai ka saba bakin ka dan ka daina wannan kuma yace me ya sharadin hada sallar magriba da isha lokacin damuna wannan ya daga cikin masail da kullun suke jijjuyowa kuma su zama lokaci a ta rikici farko ya kamata mu sani cewa ita sallah kowace tana da lokacinta kuma yinta a lokacinta shine asali kamar da Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan shine al'asl saboda haka idan ma aka zo ana so a hada sallah sai aka yi sabani shin ya cancanta hada ko bai cancanta ba to abin da yafi sai a koma ga asali sai a yi wanda lokacinta ne a bar ɗaya har lokacin da ya dama ana hada sallah ko dai dan uzurin tafiya ko dan uzurin rashin lafiya ko dan uzurin ruwan sama din ruwan sama ko tabo sharadin ruwan sama ya zama da gaske ne ruwa ne wanda ya hana zirga zirga kuma wanda ake yin shi a lokacin sallah kuma yadda suke cewa allazi yabullu thawba wa yuqifu as-sa'a wanda yake jika tufafi kuma ya hana kai komo dole kowa ya nemi wurin fakewa irin wannan shine idan na cikin masallaci sai su kira ala sallu sirrihal fi sallolin su magriba da isha a mazhabin al-imam Ahmad ibn Hanbal ana iya yi ko azhar da la'asar amma mazhabin maliki ba su yarda da hada sallah azhar da la'asar duk yadda ake ruwa maliki ba hada azhar da la'asar sai dai magriba da isha sharadin na farko kenan ya zama ruwa ne da gaske mai suna ruwa mamako wanda da ka shiga zaka jike amma irin wannan yayyafi da yake yi ko dan dan sama sama irin ruwan da baya jika tufafi ko mutane ba su tattara kayan kasuwancin su ko suka fasa yawace a watan su ba to wannan ba a hada sallah sannan ko kuma tabo da duhu an riga an gama ruwan to akwai tabo da cabi da zai ba mutane wahalar dawa masallaci ko akwai duhu wanda yake zai tsorata mutane ko su kasa fitowa daga gidajensu wannan ma babu laifi a hada galibi mutane sun dauka hada sallah right din su ne privilege ne ko to da kan ma ba hada ba liman ya shiga magana za a je a yi ta mishi habaiti a kaitu ko a zo ana ko a mukabalance shi ma to ba daidai ba ne liman shi yake da waranti na ya ce za a hada sallah ko ba za a hada ba idan yi disadin ba za a hada ba dole kowa ya hakura ka'ida kenan kar ku koma gefe ku ce za ku yi taku ko kuma kamar yadda wani malamin mu yake faɗa wai a yi hawan feda sun san me hawan feda hada sallah a yi magariba a nan central mosque sai ka ji ga can a geography ana yin isha sai ka ruga da gudu ka je ka isha hawan feda kenan babu wannan a cikin su yake hada sallah saboda haka jama'a mu dinga zama masu hakuri idan limaman mu suka ga bai dace a hada ba mu hakura sannan nan kullum muna yin ta kuma ba za mu taba bari ba sai mu mutu ko abu rabbaka ta yaki ne yakin akara na daya ai ta rigima da kai a dinga hakuri idan liman yaki hadawa ko kuma yana ganin hadawan sharadin bai cika ba sai ai hakuri idan aka je ruwa ya hana a dawo shikenan sai ai a gida duk daya ne amma kana ganin kamar kai asarar abin nan sannan malamai suna tsoratawa game da a hada sallah ko mutane su ci gaba da harkokin duniya akwai malaman da suke ganin ma idan haka ta faru to idan lokacin isha yi sai a dawo a yi isha sai an rama ta a hada kawai kuma ku tafi social center da wurare ku ta harkokinku ba ku tafi hostel kun kwanta ba to ba hadin da yi ba ana nan za a saki kiran isha a zuwa yi saboda haka idan shar'i ya cika idan liman ya ga sharadin ya cika ya hada to shikenan to ranar an ci bonus ko sai a gode Allah idan bai hada ba dama an saba yin sallah kullum a zo a yi sallah a zauna lafiya wallahu a'lam akwai al-sheikh mashhur Hassan Ali Salman yana da littafi babba haka mujalladi babba da yayi akan qabiyar hada sallah din nan akwai ba buhus masu yawa a fiqhun hada sallah sunan shi kenan fiqhul jam'i baina salatayn fiqhun hada salloli guda biyu ɗan wadalmai ilimi su nemi littafin su karanta za ka ga cewa abin ya wuce yadda muke ɗauka kawai a yi rigima ko kuma a samu wani mai tsaurin ido kawai ce shi bari ya shiga a yi ko liman yaƙi wannan duka ba daidai ba ne wallahu a'lam ina ganin bari mu saurara a nan ko lokacin ma ya ƙure da mu sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a farkon inda yake faɗin cewa wa qawluhu huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته